أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سأرام دكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مريكا سنشوى تاردكو تاتشون شرمنا فتوين رحمة شرن داكي أمسا تنبيون دكو كي أيكو وكان علامنا دسكشا في أدين دراي وازوا غمال دومن سام مفتا ومنا تاردكو دقنا جدا ريديو رحمة لكي جهر كانو akan mita 97.3 a zango na FM da kuma Rahma Radio dake Abuja kan mita 104.1 sai kuma Rahma Television akan turan dan Adam na Nigeria wato Naicom Sat. Da yau dai muna Lahadi ne ta 9 ga watan Dulqa'da shekara ta 1442 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 20 ga watan Yuni na shekara ta 2021 kuma kamar kowane lokaci za ku yayi kuma da sakonin tambayoyinku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Haka zalika muna tare da shi malamin namu ne a Dr. Sheikh Muhammad Salim Umar Jalemo babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a koda yaushe shine ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo. Akramakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musulunci addini ne da ya tsara zamantakewa tsakanin dan adam da jinsinsa da ma abin da ba jinsinsa ba. Babu wani addini da ya samar da daidaito tsakanin al'umma, ya samar da daidaito tsakanin mutum da dan uwansa. Mutum ya samar da tsari mai kyau da yadda mutum zai rayu da abubuwan da suke kewaye da shi kamar addinin musulunci. Addinin musulunci tsari ne na rayuwa, tsari ne na addini, tsari ne na duniya, tsari ne na lahira, tsari ne na mutum daya, tsari ne na wato gida ko mu ce usra, tsari ne na ainihin al'umma, tsari ne na ƙasa da daula gaba daya. Saboda babu wani abu na rayuwa wanda zaka samu cewa musulunci ba shi da ruwa da tsaki a ciki. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saboda Allah subhanahu wataala da ya sanya wannan addini na musulunci ya zama shine addini na ƙarshe kuma shine addini na duniya duka. Babu wani wanda aka togace cewa shi ba sai ya musulunci ba sai da yake. Amma addini ne wanda ake buƙatar kowa da kowa a duniya ya karbe shi a matsayin addini. Da zai bautawa Allah da shi ya karbe shi a matsayin tsari da zai rayu akan sa. Idan muka dubi rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, rayuwa ce wacce ke ta kunshi rayuwar mutum annabi wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi a matsayin annabi, rayuwa ce ta mutum wanda yake shugaba, Ubangiji subhanahu wataala ya aiko shi annabi shugaba ga mutanansa. Saboda haka duk sha'anin shugabanci ya tattara tare da shi ya zanto mai nuna wa mutane da za su yi shugabanci a kowane lokaci. Rayuwa ce ta mutum wanda yake mai iyali wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi ya nuna wa dukkan wani mai iyali yadda ya kamata ya zauna da iyalinsa. Rayuwa ce ta mutum wanda yake mayaki wanda zai nuna wa dukkan wani mayaki yadda ya kamata ya tafiyar da harkar yakinsa. Rayuwa ce ta wanda Ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi ya zanto mai nuna wa mutane da za su tafiyar da harkar dukiya da harkar tarbiya da harkar ilimi. Babu wani abu da wani wanda yake a bayan ƙasa a yau zai ce yana da buƙatar sa a rayuwarsa ta duniya ko a rayuwarsa ta lahira wanda ba zai samu abin koyi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ba. Wanda shine dalilin da Allah ya sa ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wannan Allah subhanahu wataala ba yana magana ne da masu sallah da azumi kadai ba, su ne za su yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba yana magana ne da masu karanta alqur'ani ko masu ibada ko masu zuhuri da gudun duniya su kadai ne za su yi, a'a, lakum din nan kowa da kowa ya shiga ciki, sawa'un mutum ne a matsayin sa na shi kadai ko mutum ne a matsayin sa na mai iyali da ya zamantakewa sa da iyalansa ko dan kasuwa harka kasuwancin sa ko ma'aikaci akan aikin sa ko kuma shugaba akan shugabancin sa ko talaka wanda ake shugabanta da alakar sa da wanda yake shugabantar sa dukkan waɗannan abubuwa idan mutum ya duba zai ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam abin koyi ne ga kowane rukuni daga cikin rukunan al'umma saboda kan ana maganar koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam ba ana maganar koyi da shi kadai a cikin sallarsa da azuminsa da zakkarsa da hajjinsa da sauran ayyukan ibada kadai ba ana magana ne akan koyi da rayuwarsa kacokam duk yadda ya gudanar da ita shi yasa rashin sanin sirar manzo sallallahu alaihi wasallam da yadda ya rayu da sahabbansa da yadda ya rayu da matansa a gida da yadda ya rayu da ƴan uwansa waɗanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba da yadda ya rayu da ainihin masoyansa da yadda ya rayu da makiyansa rashin sanin wannan shi yasa zaka samu musulmi yayi nisa da koyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam har ba yana ganin cewa wani bangare na rayuwarsa ma sai ya buƙaci ya ga yaya wasu suke yi ya kwaikwaye su bai san cewa shi yake da gwalagwalai a cikin wannan al'amari ba na rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da ya koya musu idan muka dubi Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shugaba zamu ga irin yadda ya ba da misali kuma da a ce a kowane lokaci za a yi koyi da wannan shugabanci nashi da yadda ya tafiyar da al'umma to da ba a samu rashin jituwa ba ko rashin fahimtar juna mai yawa tsakanin wanda ake shugabanta da wanda ke shugabantar sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shugabanci al'umma a matsayin sa na annabin Allah shugaba na addini ya shugabance su a matsayin sa shugaba na siyasa kasancewar sa shine shugaban su duk wani abu da zai taso wanda ya shafi harkokin cikin gida ko harkokin waje shine a gaba da shi za a zauna a tattauna a fitar da matsaya guda ɗaya wacce za ta fi akanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalai da yawa akan wannan zaka samu a cikin harkar ibada a cikin harkar haram da halal Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗaya ne in ya ce abu kaza shine za a bauta wa Allah da shi to dole sai wannan ne za a yi a bauta wa Allah in ya ce abu kaza haramun ne to kowa dole ya yarda ya sadu da ya miƙa waya haramun ne yace abu kaza shine halal ba wanda ya isa ya haramta a wannan bangaren Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai yake al'amarin sa a matsayin sa na annabi shi dan shi kadai yake wahayi shine aka iya san abin da za a yi a kusanci Allah da shi sunan bautar Allah babu wanda zai sani sai ta hanyar sa aka shigo batun siyasa wato gudanar da al'amuran al'umma zaga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana shawara ce wa shawirhum fil amr wa amruhum shura bainahum Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shawara da sahabbansa zaga wani abu ya taso tara su ci to ga abu kaza ya taso me kuke ga za a yi akwai lokacin da zai zo yana da wani ra'ayi ma nashi na kansa amma idan ya zanto shawara ta rinjaya akan wani abin da ba shine abin da yake zuciyarsa ba zai fasa ya bi abin da jama'a suka ba da shawara kamar yadda ya fara aikin Uhud yakin Uhudu Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ransa baya tunanin a fita yakin a tsaya ayi kare gida ba sai an je an tare su ba amma da yake akwai wadanda lokacin suka nuna su suna son a fita musamman matasa majiya karfi wanda ba su samu halartar badar ba zaga wata dama ta zo da su ma za su samu ladan fita yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ce a zauna kada a fita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya sako kayan sawarsa na mayaki ya fito wanda kuma ba wannan shine farkon abin da yake tunani ba lokacin aka zo yakin badar za a fita yakin badar inda yayi niyyar tsayawa a lokacin da al-Munzir ibn al-Hubab yake ce ya rasulullahi wannan gurin da ka tsaya wahayi ne Allah ya maka cewa anan za mu tsaya kan mu tsaya a ko ina ko ko a guri ne kai kake ganin a ra'ayinka mu tsaya anan yace a wannan ra'ayi na ne ba wahayi akai mun ba yace to ni ina ganin da za mu karasa inda ruwa yake ta yadda za mu tsare ruwa abokan gabar mu ba za su samu damar isa ga ruwa ba mun tare musu wannan saboda ka za mu raunana su da wannan annabi ya karbi shawararsa kuma aka kara gaba wannan shi yake nuna maka cewa a sha'anin siyasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurari ra'ayin waɗanda suke tare da shi kuma ya sauka daga nashi ra'ayin kasancewarsa annabi ne yakan yi wasu abubuwa da zaka sa da za a farko wani mabiyi ya kasa fahimtar me yasa yake kaza sai ya tambaye shi shi kuma ya masa bayani sai ya fahimci eh lalle akwai siyasa mai karfi akwai hikima mai karfi da tsa annabi wannan kuma yin hakan shi yasa ake samun nasara akwai sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar najin Abu Dharr al-Ghifari ne wanda yake cikin al-Jami' na Ibn Wahab yake tambayarsa game da wani daga cikin sahabbansa waɗanda suke masu rauni marasa galihu ana ce da shi Ju'ayl yace me zaka ce game da Ju'ayl yace Ju'ayl ai wani miskini ne daga cikin miskinai wato wani mutum ne mabukaci wanda yake mai karamin karfi marar gata annabi yace to me zaka ce game da wani ya faɗi sunan wani wasu malamai sun ce shine ko dai Al-Aqra ibn Habis ko kuma Uyayna ibn Hisn wanda suna daga cikin manyan mutane a cikin kabilar su sai ya ce me zaka ce game da wani sai ya ce ai wani yayabe shi sayyidun min as-sadat ai shugaba ne daga cikin shugabanni sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaga wannan Ju'aylun yafi irin wannan saudubu ko ya faɗi wata magana kamar wannan ce ya fi irin wannan da kai kake yabo kake ce shugaba ne wannan miskinin minal masakin din ya fi sayyidun minas sadat dinin guda dubu sai shi wannan Abu Dharr sai yake ce ya rasulullah to ya kuma naga irin yadda kake mu'amala da shi wancan shugaban wato kamar kana masa wani abin da a yadda yanzu kai magana a kansa cewa wannan bawan Allah wani dan miskinin ya fi wancan dubu amma kuma an kawo dukiya ka ebi mai yawa ka ba wancan baka ba wannan ba tare da cewa wannan miskinu minal masakin wancan sayyidu minas sadat annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka samu ganimar Khaybar ya binnan Hunain ya ebi dukiya mai yawa ya bawa waɗannan mutanen guda biyu Uyayna ibn Hisn da kuma Al-Aqra ibn Habis ya ba su dukiya mai yawa laquma 100-100 duk da cewa su shugabanni ne kuma mawadata ne ba wai suna da talauci ba amma aka yi raquma 100-100 ko aka bashi to wannan kuma gashi shi ko miskini ne sai ba a bashi ba kicai aka yi kaifa tasna'u bihi hakaza ya naga kuma tasna'u bihi ma tasna abinda kake masa muke ganin kamar da wanda ya kamata ai ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu ra'su qaumi ata'allafuhum bihi ce shi wannan da ka gana ba da yawa shugaba ne a cikin mutanansa ina masa haka ne dan ja hankalin mutanansa da ta hanyarsa kaga wannan ita ce siyasa da watakila ga wanda zai kalli abin daga farko ko daga nesa sai ce ya za a yi irin wannan rabo a karawa mai karfi ga wani babukaci kuma an ce shi babukacin nan ma yafi ma alheri khairun min alfin misli hadha yafi irin waɗannan dubu amma kuma a ɗauki dukiya mai yawa a ƙara mai ƙarfi shi ko na a bashi ba a bashi ba to in a irin zamaninmu ne sai kaga abin ya zama abin surutu da cece kuce da zage-zage da yarfe da ƙazafi da ba abin da ba za a faɗa ba amma da yake ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cikin wata al'umma mai hankali mai tsafta mai wacce ta san darajar shugaba yana faɗa masa haka duk sai aka fahimta cewa wannan mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan shi yake yi ba yana yi dan jama'arsa ra'sun fi qaumihi shugaba ne a cikin mutanansa da yadda zan kyautata masa to zai taimaka wajen in jawo kuma sauran ɗan uwansa da waɗanda suke daraci tashi su kuma ta haka za su dawo su yarda da ni kuma su karɓi ribar da take tafi duniya da abin da ke cikin ta shine musulunci to wannan shine irin kadan daga irin siyasar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wajen tafiyar da al'umma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne gare mu abun koyi ne ga dukkan wani wanda yake a rayuwa kuma yake ansa sunan musulunci ya sani cewa akwai abun koyi babba a cikin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yau da a ce a shugabanni da talakawa zamu karanta sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya tace a karanta ta zamu fahimci wasu al'amura da suka faru da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yadda ya kamata mu fahimce su zamu dau darussa to da yawa daga cikin al'amuran da zaka ji ana ta maganganu akan su ba zaka ji wannan maganganun ba wasu abubuwa da zamu yi su ba al'amura sun lalace tarbiya kullun tana ƙara rushewa babu babba babu yaro babu babba babu karami sai ka samu cewa musamman ma tare da wannan al'amari na zamani wannan social media da kafofin sadarwa din na zamani sai ka samu yaro cika shekara 20 ba amma ya rike waya ko ya rike laptop ko computer yana fadar miyagun maganganu akan shugabannin sa zai iya zagin su zai iya tsine musu albarka zai iya fadar duk abin da yake so akan su ina za a yi tarbiya ta samu a cikin irin wannan yanayi zaka samu watakila wani babba shugaba ne ya sauko da kansa yana fada da wani yaro wanda yayi jika da shi amma zai fito ya fada shi ma ya fada ya mayar masa da martani ya zage shi ya rama to tarbiyar al'umma in ta koma haka gaskiya wannan al'umma ce mai cike da kalubale ba karami ba kuma ci gaba a cikin wannan al'umma zai yi wuya domin ba za a taba samun ci gaba ba sai idan dabi'u da halaye na kwarai sun zanto sun mamaye zukatan al'umma amma in ya zanto an lalata dabi'u Allah gurbata tarbiya to babu yadda za a gina al'umma a haka ba anta binan wani mawaki yana cewa walan yablughul bunyanu yawman tamamahu idza anta tabnihi وغيرك يهدم وما انت بعامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابه بذاك iya gina mutane ginin su ba وما انت بعامر بنيان قوم بذاك iya gina mutane ginin su ba karaya musu ginin su idza akhlaquhum kanat kharaba idan har dabi'un su da tarbiyan su sun lalace matukar dabi'u da tarbiya sun lalace to zai wahala kuma wannan al'umma ta ci gaba to kuma yadda al'amura suke tafiya a yau yadda zaka karantawa a social media a Facebook ko a Twitter ko a wani dandali daga cikin dandali na tattaunawa irin yadda zaka ga matasa yara wasu ma yanzu suke makaranta basu gama ba amma zaka rika ganin maganganu irin wanda suka ga dama wanda zai zo duna gaba ɗaya shi ga yadda za a bi ma a gyara Najeriya ko kuma a gyara ƙasa ko ga yadda za a yi shugabanci wanda ko tsayuwa da kafafuwansa bai gama iyawa ba to kuma a haka ana kowa ya zara ido a haka ana ta tafiya kuma a ce za a iya samun cin nasara a cikin al'amura babu shakka abubuwa za su tabarbarewa za a yi ta samun wasu tsari ku ne wanda za su ta tsaruwa waɗanda babu tarbiya a zuciyarsu ba ganin girman na gaba a waye gari ba wanda ya isa duk wani wanda kake zaton ya isa lokaci daya za a iya masa rududdugu gaba daya a zubar da shi ka nuna cewa wannan ba komai bane kuma bai isa ba kuma ba shi da wani amfani wanda wannan hatsari ne a cikin al'umma in ya zanto al'umma ba ta da shugabanci ba ta da shugaba to wannan al'ummar rayuwarta ta koma irin rayuwa ta dabbobi a daji kawai wanda yafi karfi yayi kwace wanda yafi karfi ya nuna fin karfinsa akan wanda yake mai rauni to kuma al'umma ta koma dabba ta koma rayuwa ta dabbanci watakila rayuwar dabba ma ta fi sauki akan rayuwar da ita wannan al'umma za ta koma Allah ka kiyaye mu
tamin sumamin Allah ya saka ya kare tambaya ta farko ta zo daga wanda yake cewa malam shin a cikin magabata wani ne ya faɗi cewa idan akwai wata addu'a da ya san idan yayi za a amsa masa ita to da yayi wa shugabanni wannan addu'ar
abinda yake a rubuce a cikin littafai waɗanda suke kawo maganganu da isnadi kamar littafin lalakai sharh usul i'tiqad ahli sunna kamar sunna na barbahari da wasu daga cikin littafai na tarihi kamar al-bidaya wa an-nihaya da sauransu zaka samu maganar ana ruwaito ta ne daga Fudail ibn Iyad Fudail ibn Iyad shine yake faɗar wannan cewa inda yana da wata laukana li da'wati mustajaba la ja'altuha fil imam da ina da wata addu'a da inna san nayi in nayi ta take za a ansa to da zan yi wa shugaba ka tambaye shi dalili yace saboda in nayi wa kaina to ba za ta wuce ni ba ni kadai ne za amfana abu amma in nayi wa shugaba kowa zai amfana saboda gyaruwar shugaba yace saboda idan shugaba ya gyaru gyaruwar bayi ne da garin ruwa gaba daya wannan shine abin da ya shahara cewa dukkan littafai suna jingina ta ne littafai wanda suke kawo magana da isnadi suna jingina ta ne zuwa ga al-Fudail ibn Iyad Ibn Taymiyyah a cikin Al-Fatawa mujallid na 28 ya kawo ta yace maganar Fudail ibn Iyad da kuma Imam Ahmad da wasu su ya jingina su daga Imam Ahmad kuma daga baya kusan dai waɗanda suke marubuta na baya su duka jingina ta zuwa ga Imam Ahmad har ma kusan aka manta asalinta wanda shine Al-Fudail ibn Iyad. Amma dai maganar amfistar tafai wanda suke masu isnadi ta fi shahara ta zo ne ta hanyar Fudail ibn Iyad, banga inda aka ruwaito ta da isnadi cikakke ba daga Imam Ahmad, duk da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya jingina masa maganar.
To sai ne ki ta malam, idan yayi noma a wani gari, shin zai iya sayar da wani bangare na zakar amfanin gonan ya kai kudin garin su?
Inda kai noma akwai talakawa, kamata ka sai da zakka ka tafi ka dau kudi ka kai garin ku, ba can garin da ku akwai manoma can masu ma kuma in aka fi da zakka sai su ba. Ana san in ka an fitar da zakka inda aka yi noma a raba ta anan ka a tafi da ita wani guri daban, saboda su ma waɗannan da suke kewaye da gurin suna da haƙƙi, musamman ma suna ganin ga amfanin gona yayi kyau za su yi zaton cewa wani abu za su samu su ma na alherin da yake ciki. To ka dauke ta ka kai ta ƙauyen ku, to wannan shi zai sa wani abu na damuwa da rashin kaunar juna da kiyayya tsakanin wanda yake noma a gurin da kuma zauna gurin wanda suke talakawa, kuma zai samu haɗin kansu ba wajen aikin da yake na noma, samu su ba shi haɗin kai. Zaka ba da cewa har ya kai ga sayarwa ya dauka ta kuɗin ya je rabawa ƴan ƙauyen su, sai ya bari su ma can ƴan ƙauyen su akwai manoma, su kuma in suka yi noma sai su. Wannan shine ma'anar to khazu min aghniyahum wa turaddu ala fuqara'ihim, mawadatan da suke nan a karba a ba wa talakan da suke nan, ba a dauka a kai wani guri ba.
To sai shi kuma wannan mai sakon yake cewa malam, wasu malamai na ganin cewa ba a biyan zakka akan kuɗin bashi, wasu kuma suka ce ana fitar da zakka akan kuɗin da aka ci bashin idan har sun kai nisabi kuma sun shekara. To sai ke tambaye malam, wanne cikin waɗannan bayanai biyu ne ke da hujjoji kuma yake akan daidai?
Kuɗin da yake na bashi ana bin ka bashi, kuɗin da yake a hannunka ba naka ba ne. Ita zakka ana fitar da ita da abin da ka mallaka naka ne, amma in ka karɓo bashi ka karɓe shi ne kai wata sabga ka bayar da shi, saboda ba naka ba ne. Zaka wannan kuɗin zaka mayar wa da mai shi zai fitar masa da zakka, sai dai shi ya baka umarni akan cewa in lokacin ya yi zakka ya yi ka fitar da zakka daga ciki, ka fitar min da zakka, wanda kuma zai wahala ka ba mutum bashi kuma ka bi shi kana cewa ya fitar da zakka a cikin wannan kuɗi. Kai dai in ka tabbata cewa bashin ba mai saraya ba ne, wato wanda ka ba bashi kana da kyakkyawan zaton cewa zai da maka da kuɗinka, in ka tashi lissafi sai ka shigar da shi cikin lissafinka cewa akwai kuɗi kaza gunwa ne, sai ka shigar da shi cikin lissafin ka fidda masa zakka, shi kuma in ya da maka da shi shikenan babu magana ka sake fidda zakka. Amma shi can da ya karba ba zai masa zakka ba, saboda ba mallakinsa ba ne.
Da sai ne ke ce malam, yakan ga malamai da dama idan sun dago da garkuwa suna sauke hannunsu, yaji shi ma kuma hakan yake, amma sai yaji ana cewar babu inda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauke hannunsa bayan dagowa daga ruku'u, shi ne ke tambayar sai ya hancin hakan.
A mas'ala ce da malamai suka yi sabani akan ta, shin mutum ya dago daga ruku'u zai mai da hannunsa ne kan kirji kamar yanda yake kafin ya tafi ruku'u, ko ko zai sake su koma inda mutum yake sakin hannunsa, yake aje hannunsa in yana tsaye? Wasu suka ce zai mayar da su inda suke, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akai idan ya tsaya a sallah yana dora hannunsa na dama akan na hagu. To babu bambanci tsakanin tsayuwa ta kafin ruku'u da tsayuwa ta bayan an dago daga ruku'u, suka ce duk tsayuwa ce, an kuma ce idza qama fi sallah, saboda haka ba bai kamata a bambance ba. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce mun samu cewa yana dora hannunsa akan kirjinsa bayan yayi kabbara harama, kamar yanda yazo a cikin nusus duk sun nuna cewa wannan dora hannun da yayi akan abin nan bayan kabbara harama, saboda tsayuwa ce ta kafin ruku'u ba tsayuwa ce ta bayan ruku'u ba. Saboda magana tsayuwa da aka yi a cikin hadisan ana nufin tsayuwa ta kafin ruku'u, domin an ce in yayi kabbara harama, kaga kabbara harama kuwa ita ce tsayuwar da ake yi kafin a tafi ruku'u. In ya dago kuwa an samu a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dago ya ce in ka dago daga ruku sai kowace gaba ta koma mahallinta kowace gaba ta koma inda take to suka ce bisa tsarin halittar mutum in yana tsaye hannunsa ba akan kirji ne gurin sa ba suna jikinsa a lafi a kuibin jikinsa nan ne mahallinsu to zaka ce kowace gaba in ya dago daga ruku kowace gaba tana koma a mahallinta kaga ba zai yi a ce ta mai da ita akan kirji kuma ya ce ya mai da ita mahallinta ba ala ayi halin babu wani nasi karara da yake cewa in ya dago daga ruku'u ya dora hannunsa ko in ya dago daga ruku'u ya saki hannunsa ba wani nasi karara da danda da nasi karara to duk wannan sabanin ba za a yi shi ba sai abin da nasi ya zo da shi to shi yasa malamai suka saba saboda rashin samun nasi karara za a dora ne tunda a kafin ruku'u ana dora ko ko a za a koma asali na yadda mutum yake in yana tsaye yana tsaye gaban dinsa wasu suka ce za a koma asali wasu suka ce a za a koma ga halin da mutum yake kafin yayi ruku'u to saboda haka sabanin yana da karfi ta yadda dan mutum ya dora ba za a ga laifinsa ba ko in ya saki ba za a ga laifinsa ba duk cewa ni na firin ja yadda saki akan dorawar sakin ya fi mun karfin hujja akan masu dorawan amma dai babu laifi da mutum ya dora ko kuma ya saki domin ba wani abu na nasi karar da za a ce ya saba masa
to sai wannan mai tambayar yake cewa mallai ina son karin bayani game da kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja yake cewa yaji ana cewa idan mutum ya azumin daya ga watan Allah zai yafe masa dukkan zanubansa saboda a ranar ne aka yafe wa annabi Adam alaihi salam laifin cin itaciya haka rana ta biyu har zuwa rana ta 10 suna zane da sunayen annabawa a cikin waɗannan kwanaki
wannan ƙarya ce ba gaskiya ba wannan irin tatsuniyoyin ne da wasu suke dadawa cewa rana ta farko an yi kaza rana ta biyu an yi kaza rana ta uku an yi kaza wanda duk molan ka ne maganganu ne marasa tushe babu su a cikin littafin musulunci da farko babu su a cikin littafin sahih sahihul bukhari muslim sahih ibn hibban ibn khuzaima ko sahih ibn sakan babu su a cikin littafin masanid babu shi a cikin littafin musnad imam ahmad ko musnad abi ya'la ko musnad at-tayalisi ko musnad ishaq ibn rahuya da sauran littafan da ake kiransu al-masanid babu su a cikin al-musannafat ba ka same shi a musannaf ibn abi shayba ko al-musannaf na abd al-razzaq as-sana'ani ba ka same shi a cikin al-ma'ajim littafin al-mu'jam al-kabir ko al-mu'jam al-awsat ko as-saghir babu dai wani littafi na hadisi da aka sani wanda shine su ne littafai da musulmi suke ta'amuli da su malamai suke ta'amuli sama da shekara 2000 wannan duk irin wannan hadisai ne na ƙarya bara gurbi wasu ma ba a san asalin ma wanda ya fara kirkiro su ba ba a ma san waye ba kawai dai wasu sun zauna sun rubuta sun yada kuma aka yanzu ana karanta mutane ana cewa ga falala abin da ya tabbata game da al-ashrul awa'il min Zulhijja shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar su cewa babu wani aiki da Allah ya fi so a yi masa kamar a cikin waɗannan watannin saboda haka duk wani aikin alkhairi duk wani aiki na ƙwarai in ka yi su a cikin wannan kwanaki 10 na farko na Zulhijja to kana lada sosai mai yawa a gurin Allah subhanahu wataala domin su ne ahabbul ayyami ila Allah ala al-itlaq ayyamud duniya duka kwanaki yinin na duniya babu wanda ya kai yinin waɗannan kwanaki 10 na farko kamar yanda darare babu darare da suka kai na 10 ƙarshe na watan Ramadan wanda a ciki ne ake samun dacewa da Lailatul Qadri to in a batun dare ake babu daren da ya kai darare ɗin 10 na ƙarshe na Ramadan in kuma a magana yini ake al-ayyam al-yawm babu yinin da ya kai wannan 10 na farko na Zulhijja saboda ka ayyukan alkhairi a ciki ahabbu ila Allah kamar yanda ya zo a hadisi Ibn Abbas wannan shine abin da malamai suke faɗa kuma akan su suke bayani duk shekara wani wanda zai zo ya ce ga wasu salloli ga wata ibada ga wani nau'in lada iri kaza da zaka samu a rana ta kaza a rana ta biyu a rana ta uku wannan duk karerai ne ba gaskiya ba
to masu kallon mu kuna tare da shirin Fatiha Rahmani daga nan gidan talabijin na Rahma kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barodi Kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku, kuma kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa domin samun muftata cikin wannan shiri. Za mu dora nan gaba kaɗan a cikin shirin namu dakacin. Tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatuwar Rahma, inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kano, Kano, wanda ke samun dama don amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Tumaren tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa mutum ne ya yi niyyar yin kasaru, ma'ana sallar kasar kenan, maimakon yi raka'a biyu yayi sallama, sai ya manta a raka'a ta biyu sai ya tashi ya karo ya tafi ta uku. To anan yace zai cika sallar ne tun da har ya riga ya shiga ta uku, ko kuwa yaya kamata yayi?
Sai ya dawo ya shiga da ne zai kasaru. Ya raka'a sa biyu sai ya miƙe, sai ya dawo ya zauna. Yayi tahiyya ya sallama sai ya sujjada kabli.
To sai sa
kuwan sai ya sujjada ba'di.
Sai sakon Umar Shashi shi kuma yake cewa Allah malam menene ingancin hadisin da ke cewa ku gaggauta zuwa aikin haji kafin a hana ku, yace kamar irin yanzu kenan da wannan cutar ta hana a mutane zuwa.
A hadisan da yake nuna yake shara zuwa gare su ba hadisin da ya inganta. Akwai hadisi da yake cewa ku yi haji hajju qabla an alla tahujju taqudu a'rabuha ala aznabi awdiyatiha wala fala yasiru ila hajji ahad. Hadisi ne wanda Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin akhbaru Asfahan al-Bayhaqi a cikin Sunan al-Kubra هكنا الخطيب البغدادي اشكي لتفس التلخيص سن فتر da shi amma isnadin sa isnadi ne mai rauni kwarai da gaske. Isnadin sa akwai wani da ake kira Abdullah ibn Isa wanda shi kuma ya ruwaita hadisin daga malamin sa Muhammad ibn Abi Muhammad, dukkanin su ba majhulai ne kuma malamai sun soke hadisin sosai, kamar Zahabi yana cewa hadisin ne munkar, isnaduhu munkar wa muzlim munkar. Saboda hadisi ne mai rauni kwarai da gaske, yana cewa ku yi haji kafin ku kasa yin haji, mutanen ƙauye za su fito su tare hanyoyi, to da haka ba wanda zai iya zuwa haji. Kaga wannan baya da alaka da corona, mutane ne za su zo su zauna su zama sun hana mutane wucewa. Waɗanda suka yi sharhin hadisin kamar Al-Munawi a cikin Faidul Qadir, abinda suke cewa kafin a tashi alkiyama, bayan bayyana bayan bayyana Annabi Isa alayhi salam da dauki da abin nan tafiyar sa, to lokacin abubuwa sun lalace, hanyoyi abin addini ya tafi, to a lokacin ne abin zai faru. Amma dai hadisin ma bai inganta ba. Hadisi akwai hadisi, wani hadisin Abu Huraira ne, akwai hadisin da ake jingina shi zuwa ga Ali ibn Abi Talib kuma yana cewa ku yi haji kafin ku kasa yin haji, lokacin da wani mutum wanda yake mai kananan kunnuwa mai shagidaddun kafafuwa zai zo ya kurushe Ka'aba hajaran hajaran, wato dutse dutse, wato ya kwance ta gaba daya daidai da ita. To shi ma wani hadisi ne mawdu'i, hadisi ne na ƙarya, hadisi ne wanda yake malamai sun hukunta cewa hadisi ne mawdu'i wanda bai inganta ba, hadisi ne na ƙarya. To kaga wannan da hadisai bai kamata a ce su ne za a fassara sha'anin corona da su ba. Sha'anin corona wani abu ne wanda yake na ɗan lokaci, ba a zaton cewa abin zai ci gaba da ɗorewa haka, kuma ba hanya aka rufe ba, ba komai ba, illa iyaka dai wasu matakai ne da su shugabannin ƙasa suke ɗauka na ganin kada a tuhume su da cewa suna yada ita wannan abin nan annoba, ko suna yada ita wannan cuta a kasashen duniya. Domin kamar yadda muka sani, har zuwa yanzu wasu kasashen duniyan suna fama da ita, har zuwa yanzu musamman su kasashen Laraba din, har yanzu irin su Egypt da sauransu, haka nan kasashen yamma su ma har yanzu a wasu kasashen suna fama da su da mace-mace kamar Brazil da sauransu. To kaga in aka bude aka ce a zo dan wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo, wasu kasashen za a iya kai musu ita ta haka, su kuma za a shiga zargin su musamman ma sha'ani na addini. Shi addini ana masa tsana fiye da in ka kula wani harkar da ta zo bini-bini a ce masallatai, kafin a ce kasuwanni, kafin a ce kulab-kulab sai a ce masallatai. To nan da nan sai a jingina wa masu addini sama da harkar da ta shafi rayuwa ta duniya. To shi yasa su suke ta taka tsantsan gudun kada a ce sun bude kofa kamar sun yadda cewa za su kara ba da dama wasu kasashe da nan a haɗu wasu kasashe su ba wasu kasashe. Duk gudun wannan abin da yasa suke ta wannan tsantsinin. Saboda haka mun muna fatan dai abin insha Allah za a samu sauki, kuma akwai ranar da za a da zai zo zama tarihi, ba zai taba zama haka ba har abadan abada. Akwai lokacin da zai zo kuma zama tarihi. So wannan hadisan da suka zo akan wannan hadisi ne wanda suke basu da kyau, bai kamata a kawo su anan ba. Akwai hadisi a cikin Sahih Ibn Khuzaimah da Sahih Ibn Hibban, wanda shi yana magana cewa ku mori wannan daki kafin a dauke shi karo na farko, karo na biyu, ko karo na uku, kuma ba zai sake dawowa ba. Wato kafin a rushe, an rushe shi a karo na farko, an sake ginawa, an rushe shi a karo na biyu, an sake ginawa, an aka sake rushe shi nan gaba, to ba za a sake gina shi ba. To ku yi kokari ku ga kun yi hajji ko kun yi umara kafin wannan lokacin ya zo. To shi kuma kaga ba magana ce ta an hana wani zuwa ba, magana ce ta cewa karshen duniya a shirina da cikin ashiratus sa'a za a samu wani zalimi da zai fito daga Habasha ya rushe dakin Ka'aba. To shi wannan kaga ba batun gina ba, wannan cikin ashiratus sa'a, wanda daga wannan kuma alkiyama za ta tsaya.
To sai wannan mai sakon yake cewa mala idan mutum ya zo majalisin karatu shi zai yi sallama ko kuwa ba sai yayi sallama ba, zama kawai zai yi?
Ba majalisin karatu da ya kai majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Majalisin Annabi majalisi ne na ilimi, wahayi yana sauka, ana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada hadisai, amma in an zo ana sallama. Ba idan aka ce maka in Annabi ya fara in majalisi duk wanda ya zo kawai ba sallama ba ya sallama, saboda ana karatu. Mai karatu zai iya magana, mai sallama ake masa sallama bare mai karatu, saboda haka zai yi sallama kamar ko ina.
Wani ya ce da Allah malam, menene hukuncin auren macen da ta musulunta, kuma me ya kamata mutum yayi idan iyayensa suka ce ba su amince a auren da ba a cikin musulunci aka haife ta ba, duk da cewa yanzu ta musulunta?
Menene hukuncin auren wacce ta musulunta? Kamar auren kowace mace, in kana so ka aura, in baka so ka bari, ba ta da wani hukuncin ta na daban da ita ta musulunta, ta zama kamar kowace mace musulma, ba ta da wani hukuncin ta daban har da za a ce ita mai hukuncin aurenta. In ka ce mai hukunci ka ci kamar ka ce ne mai hukuncin auren musulma, ta musulunta hukuncin ta hukuncin kowace musulma ne. Iyaye su ce ba za a aure wacce ta musulunta ba saboda sabuwar su ba ce, wannan jahiliya ce. Ba wani lokaci waɗannan da suka shiga musulunci daga baya suka riƙe shi fiye da ma wanda aka haife su a cikin musulunci, sai a haifi mutum a musulunci kuma ƙarshe ka ga bai ma san musulunci, bai ma damu ya san shi ba. Wancan kuma daman can gamsuwa ce ta sa ya shiga musulunci, ba wai al'ada ko gado ba, a'a ya fahimci kimar musulunci, ya gamsu da koyarwarsa ta sa ya shiga musulunci. Saboda haka sai ya fi riƙe musulunci sama da wanda shi a cikin musulunci aka haife shi kawai gado ne, ba sanin musulunci ba, ba ma darasa shi yake ba. Saboda haka cewa ba za a aure ta saboda ba ta shiga musulunci ba, wannan ba jahiliya ce ba, rashin wato gidahumanci ne, rashin sanin abin da yake ya kamata. In ka duba a tarihi, sahabban da suka rayu a jahiliya suka zo suka musulunta suka tuba, sun suka fi daraja kan wanda aka haifa a cikin musulunci. Su Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, su Sayyidina Uthman, su abinnan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, su Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, wannan al-asharatul mubashirin da kaje ana faɗa, su Ali ibn Abi Talib, dukkan su da can a jahiliya suka rayu sannan suka zo suka musulunta. Saboda sai suka samu daraja fiye da ma waɗanda aka haifa a cikin musulunci, waɗanda su ba su san jahiliya ba. Ashe kaga dan mutum da yana jahiliya, wato yana wani abu ba musulunci ba, yazo musulunci, to ba zai hana samu ɗaukaka ba, sai ba ya samu ɗaukakar da wancan bai samu ba, dan shi ya shiga musulunci ne bisa gamsuwa da nutsuwa da sanin cewa musulunci shine addini kai kuma watakila kawai tasowa kai kana musulunci wani abu da yawa an tambaye ka me yasa kake yin sa baka sani ba meye hikimar yin kaza baka sani ba me yasa baka kaza kake kaza baka sani ba amma shi wancan sai da duk ya samu wadannan ansoshin sannan ya gamsu cewa wannan addini shine musulunci ne addinin Allah ya shiga to dan menene zaka ce a shi kana kinsa kana kyamarsa saboda haka wacce ta shiga musulunci da wacce take haifaffiya a cikin musulunci duk mata ne musulmi wacce musulmi ya halatta ka aure ta mutukar dai kana son ta kuma kana ga zaka iya rike ta da haƙƙinta
to sai ne ke ta malam menene hukuncin iyalan wanda aka wato masu garkuwa suka dauke musu nasu dan neman kudin fansa su kuma suka je wurin malabe dan neman kubutar waɗannan bayoyin Allah daga hannun miyagun har ta kai da an tsarance da su waɗannan suka ce za su yi addu'a kan kudin da za a biya su kafin su yi addu'ar
to su ba sun zama wasu yanki da nafin kenan wato can waɗancan sun yi da nafin mutum su kuma wanda za su yi da nafin kudin ku baya halatta wani zai gurin wani ya ce ayi tsada zai addu'a wannan ba addu'a bace ita addu'a ibada ce addu'a ibada ce qala rabbukum ud'uni astajib lakum qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ce ku roƙe ni in an samu ku wanda suke girman kai gabarin ibadata wato kaga ashe addu'a ibada ce annabi yana cewa addu'a huwal ibada addu'a ibada ce to ita kuma ibada ana so ka bauta wa Allah da ikhlasi wato kai tsantsa dan Allah ba dan wani abu na duniya ba da za a baka wa umiru illa li ya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din saboda ka ubangiji yana son ka yi ibada da ikhlasi addu'a ana buƙatar ta kai ta da ikhlasi mutum da za a ce a tsadance da shi akan wai zai addu'a to wani dan nan fara ne shi ma wani kidnapper ne a zaune yake kidnapping din dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba saboda haka baya halatta kuma ba hanya bace ta ku ceto dan uwanku ko ta hanyar saban Allah ba ta hanyar da ta dace ba sai ku yi addu'a a matsayin ku na musulmi ɗan uwanku musulmi su taya ku addu'a amma duk wanda zai ce ku biya kuɗi a yi muku addu'a to wannan ba addu'a ce zai muku ba kawai zai damfare ku ne zai ci kunku ne bil batili
to sai wanda yake malam mutum ne yake bin sa kuɗi sai kuɗin wancan mutumin suka shigo hannunsa shin zai iya cire kuɗin sa
idan ya zanto ya ki biyan sa kuma ba wata hanyar da zai biya samu kuɗin sa babu laifi dan yayi zamiya amma sai in ya zanto ba ki biyan sa ne ba daidai bane in ya zanto ya bashi kuma ya san zai biya shi sai kuɗin sa suka shigo zamiya musamman ma in lokacin biyan bai ba ba daidai ba ne amma in ya zanto yayi ya zama wanda annabi ke cewa matsulul gani zulmun taurin bashin mai akwai taurin bashin mai shi mai wadata zalunci ne Allah ya wadata ka kuma ka zama mai taurin bashi annabi ce zalunci ne so mutumin da aka zalunta aka rike kudinsa kudin wannan da ya zalunce shi ya so hannunsa zai iya rikewa ko ya dauki iya abinda yake iya kudin sai mai da masa cinsu wannan babu laifi
to sai sakon Sanusi Ismaila daga maradin jamhuriyar Nijar yake cewa ya halatta mutum ya bada wayar sa tsohuwa a bashi sabuwa amma ya ƙara kuɗi
babu komai dan ka bada waya a baka waya ita riba ba wai a irin waya bane akwai wasu abubuwa da su ne ake cewa riba tana shiga ciki ribal bai wato ne take ce ai zai ce ai jinsin waya ne wannan ma waya ce a'a ba wai waɗannan komai bane ake magana riba sai abin da yake jinsin abinci wanda za a iya aje shi abinci ne kuma zai iya ajiyuwa wannan shine riba take shiga cikin sa kamar ka ce irin su alkama irin su masara abin da masara irin su gero irin su shinkafa wannan duk abinci ne kuma ana aje su a rumbu ana dogara da su wajen cin abin nan koti ne sannan kuma muddakhar ne to wannan shine ba a musanya jinsi da jinsi tare da fifiko ɗaya akan ɗaya sai kuma abin da ya shafi kuɗi wanda shi wannan abu ne sananne amma waya wannan babu ka bada wata mota a baka wata mota a yi ciko wannan duk babu komai
to sai ne mai tabe ke cewa malam kamar yadda shari'a ta bada dama ga maza kan su aure mace ɗaya har zuwa hudu shin akwai sharadi ne da mutum ya zama wajibi ya cika su kafin ya kara aure idan mace da yace da shi?
Sharadin na ɗayan shine da ta biyu shine sharadin na uku. Sharadin da aka dora maka wajen auren ta farko shine dai akan ka wajen auren ta biyu shine dai akan ka wajen auren ta uku. Annabi ya ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Ya ku taron samari duk wanda yake da ikon yin aure, alba'a shine ka mallaki abinda zaka yi auren da shi, ka mallaki abinda zaka biya sadaki, kana da inda zaka aje ta, kana da abinda zaka rike ta kaci da ita, shikenan sai kai aure. Wannan ta farko. To haka ta biyu, haka ta uku, ba ta da wani sharadi. Sharadin za ka kara maka ma a ce wani shara shine al'adlu, shine zaka yi adalci tsakanin su, ba zaka duk da cewa ita ɗayan ma akwai bukata ai adalci, sai dai ana zaton cewa in sun zama su biyu to adalcin za a iya samun rashin adalci sabanin ita ɗaya ce. Shi ce farin shiftum Allah ta'adilu fa wahida. To wannan shine abinda za a iya karawa akan sharuɗin da aka sani na auren mace. So haka in har ya zama yana iya rike mata biyu, yana da abinda zai ba su abinci, yana da shi kenan zai iya aura.
To ne yace mallam, lokacin sallah shin wani lokaci mutum yake gabatar da kabbara, shin kafin aikin ne ko kuma bayan aikin ko kuma tare da aikin? Yace misali idan zai yi sujjada, shin bayan goshin sa ya taba kasa ne zai yi ce Allahu Akbar din ko kuma kafin ya kai goshin sa kasa?
Tare da fara aikin, tare da kabbara yake fara, in zai tafi sujjada yana yin kabbara kuma yana tafiya sujjada, ba wai sai ya je ya sujjada ba sai ya kabbara, ba tsaya zai kamba ya kabbara sannan ya tafi sujjada, tare da farawa tare da aikin ake yi.
Wanda yace mallam yayi tafiya ne zuwa wani gari wajen aiki tsawon wata biyu, yace idan yazo masallaci yayi sallar azhar cikin jami'i, shin zai iya tashi a lokacin yayi sallar al'asar din sa ta kasaru?
Warai da gaske zai iya, ni yayi la'an akai azhar ya tashi yayi al'asar din sa, saboda haka ba shi da dawowa masallaci yayi al'asar, ko akai magriba ya tashi isha'in sa ba shi da bukatar sai ya dawo masallaci an yi da shi.
Sai wani yace mallam, idan mutun yana da saniya sai ta mutu kuma yana kiwon kifi, ya halatta amurka da naman nan a sanya wa kifayen su ci?
Zai hana shi kifi, akwai halal da haram ne a gunsa, bari a ce ya ci mushi. Shi kifi ba mukallaf bane, ba wanda aka dora riba abin shari'a bane a ce ga kaza halal ga kifi, ga haramun ga kifi, wannan kai aka haramtawa shi kam duk abin da ya samu zai ci, ba tutar da shi zai ba, shikenan. Saboda haka za a iya ba shi mushin kaji kamar da suke kiwon kaji, su jefa musu su ci. Za a ce to ai ya ci mushe, ya ci mushe, shi ba mushen bane ai, abinda ya ci ya je cikin sa shikenan, zai juye ya zama wani abu daban, ya koma kifi. In ka ci kabinin kifi ya ci kaza, in ka fito da shi daga ruwa ka yanka shi, ai ba naman kaza zai koma ba, zai dawo naman kifi. To duk abinda ya canza ya rikide ya koma wani abu daban, to hukuncin sa ya canza. Duk wani abin da ka sani in ya rikide ya sake koma, shine abin da malamu suke al-istihala, ma'ana in taqala min halin ila hal, ya tashi daga wani yanayi ya koma wani, shikenan zai dau hukuncin yanayin can na karshe da ya koma. Saboda haka kifi ya ci mushen kaji, ya koma ya ci mushen kaji, wannan abin da ya ci kuma ya juye ya koma kifi. Asalin nono da muke sha wannan ai min bayni farsin wa damin ne, labanan khalisan, amma ka fito ba ka cewa kana cin, kana shan jini ko kana shan tumbi ko wani abu, nono kake cewa kana sha. Saboda ya tashi daga waɗancan abubuwan, ya canza, Allah ya fitar da shi tsakanin su, ya kuma zama wani abu daban. Saboda dan ka ba kifi mushen kaji ya ci, in ka fito da shi kai kifi ka ci ba kaji ba.
To sai wanda mai tambaye ki cha mallam yana tambaya ne akan halaccin kasuwanci na canji.
Eh, ba wani abu. Abin da dai ake nufi kawai ka samu a kiyaye dokokin canji na wajen harkar ribar ta shiga. Idan ya zanto kuɗi iri nau'i ɗaya ne, kamar naira da naira, to kada a yi canjin naira naira goma da naira goma sha ɗaya, ko naira goma da naira goma sha biyu, ko ɗari da ɗari da goma, kamar waɗanda suke canjin sababbi da tsofaffi. Mutum ya kawo tsofaffin kuɗi, abin nan sababbin kuɗi a canza da fiye da yadda suke, musamman yanzu 1,000, 1,200, to na 200 riba ce. Saboda wannan kuɗi da kuɗi kuma jinsi ɗaya, ba canza ba, kimar wannan ita ce kimar. In ka je kasuwa abinda zaka bada dubu ɗaya sabuwa da dubu ɗaya tsohuwa duk ɗaya ne babu bambanci so ka a kiyaye wannan sannan a kiyaye abinda ya shafi riban nasi'a kada a yi canji ɗaya bangare ya karba ɗaya bangare kuma a ce za a kawo masa wannan baya halatta ba karba hannun bayarwa haka ake a taqabut ka bashi shi kuma nan take baka in dala da naira ne ka karbi dalar sa to ka bashi nairar ka karbi dalar ka ce to zan kawo ka kawo ka karba ya karba haka ake shine taqabut ko da jinsin ya canza dala da naira to kuma dole ana buƙatar taqabut ka samu riban nasi'a ta shiga wato riba ta jinkiri to idan za ka kiyaye waɗannan dokokin babu wani laifi a ciki
to malala ya saka alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku aika mana da sakonnin tambayoyinku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda a kodayaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.